Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A ranar Talata mai zuwa ake sa ran tsohon shugaban Amurka Donald Trump zai gurfana a gaban kotu a birnin New York. Gurfanar Trump a gaban alkali zai zamanto na farko da za a gani wani tsohon shugaban kasa yayi a tarihin Amurka. A ranar Juma'a hukumomin kotun suka tabbatar da cewa tsohon shugaban na Amurka zai bayyana a gaban alkali bayan da masu taimakawa alkalin a ranar Alhamis suka ce Trump ya aikata ba daidai ba kan zargin da ake masa na biyan wata mai shirya fina-finan batsa kudin tushiyar baki dan ta yi shiru kan mu'amalar da suka yi kafin ya zama shugaban kasa, zargin da Trump ya sha musantawa. Ana sa ran idan Trump ya mika kansa a ranar Talata, za a masa daidai da yadda ake yi wa duk wani mai laifi, inda za a dauki hotonsa da na yatsunsa. Bayanai sun yi nuni da cewa ba za a saka masa ankwa ba, amma zai kasance tare da masu kare lafiyarsa. Ana kuma sa ran a ranar za a barshi ya koma gida. Da yawa daga cikin 'yan Republican da shi kansa Trump sun kwatanta wannan shari'a matsayin bitar da kullun siyasa. Alina Habba na ɗaya daga cikin lauyoyin da za su kare Trump a wannan shari'a.
I'm looking forward to seeing what new revelations after almost a decade they think they have.
Ta ce na zaku na ga irin sabbin hujjojin da suka tattara bayan kusan shekaru goma. Kuma dai menene wannan? Ba wani abu bane illa bitar da kullun, tunda an shaye shari'a akan wannan batu. Wani turmutsi da aka yi a wajen raba abinci a birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa a Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutum 11 yayin da wasu biyar suka jikkata. Yan sandan yankin da masu ayyukan ceto a kasar ta Pakistan sun ce mafi akasarin waɗanda lamarin ya rutsa da su mata ne da ƙananan yara. Turereniyar ta auku ne a kofar wani kamfani da ake raba wa ma'aikata abinci yayin da musulmi ke azumin watan Ramadana. Ɗaruruwan mutane ne galibi mata suke ta turereniya don karɓar abincin, inda wasu da dama suka faɗa wani kwalbati da ke gefen kamfanin a cewar 'yan sanda. Rahotanni daga Ukraine na cewa Rasha ta yi amfani da wasu makamanta masu tafiyar dogon zango wajen kai hare-hare a yankunan ƙasar ta Ukraine. Hare-haren waɗanda aka kai a ranar Juma'a sun kashe akalla fararen hula biyu, sannan sun lalata gidaje da dama. Yayin da 'yan kasar ke bikin tunawa da ranar da aka kwato garin Busha da ya fada hannun dakarun Rasha. Shugaba Volodymyr Zelensky ya kwatanta garin na Busha da ke kusa da Kyiv, babban nan kasar, a matsayin wani wuri da dakarun Rasha suka tafka ta'asa mafi muni tun bayan da suka mamaye kasarsa. Zelensky kenan ke kira ga kasashen duniya da gudanar da cikakken bincike kan irin danyen aikin da dakarun Rasha suka aikata a Busha. Makonni kaɗan bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, dakarun Putin suka karɓe Busha, inda suka zauna kusan tsawon wata guda, kafin daga bisani garin ya sake faɗawa hannun dakarun Ukraine, inda aka gano tulin gawarwaki ciki har da na yara ƙanana da ake zargin sojojin Rasha ne suka kashe su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwararru a fannin kare haƙƙin bil'adama sun yi gargaɗin cewa rikicin da ke faruwa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo zai ci gaba da jefa ƙasar cikin ƙangin wahalhalu, muddin ba a daƙile a kosa ba. Kwararrun waɗanda suka sa hannu a wani binciken matsalar take haƙƙin bil'adama da aka yi a ƙasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun yi nuni da yadda ake take haƙoƙi a fagen siyasa da 'yancin ɗan adam. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rikicin ƙasar ya sa sama da mutum miliyan 6 sun fice daga gidajensu, adadin da shi ne mafi girma na 'yan gudun hijira da aka taɓa gani a nahiyar Afirka.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. amma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Da fatar an waye gari lafiya, na goma an tashi lafiya.
Lafiya kalau alheri ya wurin naku.
Lafiya lini ya New York.
New York alhamdulillah muna nan lafiya kalau.
Yawa to na goma yau na tashi komowa wannan tambaya, menene ya dauki hankalin ku a Amurka da kuma New York a wannan mako?
Gaskiya ne. Wato babban labari da na Amerika shine tuhumar da ake yi wa tsohon shugaban kasar Amerika Donald Trump na aikata laifi da ake zargin shi da bada wani kuɗin toshiya ga wata 'yar fina-finan batsa a nan Amerika. Kuma ranar Alhamis masu shari'a suka fito da wannan hukuncin na tuhumarsa. To wannan batu ya ɗauki hankali saboda kin san Trump mutum ne mai farin jini kwarai da gaske wurin mutane da dama.
Haka
lokacin da aka ce alkalin abun nan gundumar Manhattan za su tabbatar da hukunci a kansa ne aka fara samun cincirindo masa magoya bayansa suka taru a harabar kotu. To ana hakan ashe ba da nan za a bada wannan hukunci ba. Kashi gari da kotu ta zauna, su kuma masu ra'ayin a dora mai wannan laifin su kuma suka zo suka taru a kotu. Aka ta dai hayaniya tsakanin masu son shi da waɗanda kuma ba sa ra'ayin shi. To lalle an samu wannan abu doko ranar Alhamis ma da aka bada wannan hukunci na tuhumarsa. To an samu bangarorin biyu sun fito kowa na hayaniya a tsakiyar birnin Manhattan inda ake cewa Times Square. So wannan shine babban labarin da ya dauki hankalin kowa a nan Amerika.
To naga kuma nagoma naga bayanai na nuni da cewa tun lokacin da aka sanar da tuhumar shi nan ma sai ya zama wata dama ta samun ƙarin samun goyon baya da kuma neman kudaden tallafa ma yakin neman zaben shi, ana ta ƙara ba da gudunmuwa. To za mu ci gaba da sa ido akan wannan lamari da ya zama na tarihi a siyasar Amurka baki daya. To bari mu bude wannan babin da mika gaisuwar ta'aziyya da ta fito daga hannun Mahmud Salihu Kauren na Moda jihar Zamfara, wanda yake mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan Bello dan madani ne yankan Farce Kauren na Moda, wanda Allah ya yi wa rasuwa, aka kuma riga aka yi jana'izar sa to shi dai malam Bello dan madami ya kasance mai matakar sauraron gidan rediyon nan na murya Amurka na tsawon shekaru masu yawa ko to da fatan Allah ji kanshi da rahama ya baiwa ƴan uwa da abokan arziki hakurin wannan rashin amin
amin subma amin to akwai wata gaisuwar ta'aziyya kuma zuwa ga malam Muhammad Kabiru kenan a garin Argungu malam Kabiru Taila wanda Allah ya wuce matarsa rasuwa wasu ƴan kwanaki baya da suka wuce muna mika mai ta'aziyya Allah ya kanta ya ba iyali hakuri
to amin subma amin akwai kabir na shi da gaisuwar sada zumunci daga Abubakar Salisu a Rikini Fataskun jihar Yobe Najeriya wanda yake mika gaisuwar sada zumunci ga Isa Lawal Girgis da Abba bin Baz Nguru sai Aminu Adamu Malam Maduri da Isa Ramin Ramin Hudu Hadeja Allah ya sa haka yake
amin
Usman Shitu Mahuta da Hamisu Alhaji Audu da Gambo Barau Fataskun da Dauda Hudun Guru sai Abba Sa'ad Mahuta da Abubakar Kawu Girgir da kuma Comrade Arma Ya'u Nguru sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bala Muhammad Dambam na kungiyar Murya Talaka wanda yace yana so a mika mishi gaisuwar sada zumunci ga Musa Bol Dambam da Kadiri mai sai da ice Dambam sai Ashiru dan Hajiya mai shago Dambam da Alhaji Shehu Gwani Dambam sai Alhaji Zuberu Iyan Dambam da Ahmed Aliyu Jalam Kwamishinan Ruwa na Jihar Bauchi da Baba Yakubu ya yarin ya ni Dambam Allah ya saka
ai hazance eh
ata so ni fata ni ke Baba Yakubu mace ya ki to ace yace Baba Yakubu
yau wani
kwana na ce rashin takon ce da goma lamba ka ta fito ashe ba ita ba ce wani takwaran ka ne na kurkusa
Allah sarki
sai kuma Sani Umar Ciyaman na kungiyar Gamayya Dambam da Allah Ramma Malam Muntari unguwar Kandahar Fataskum sai Baba Maybulo Dambam ya kuma ce yana mika gaisuwa ta musamman ga ma'aikatan sashen Hausa da fatar an tashi lafiya
to sai wannan gaisuwar sada zumunci ta bari huce ta fito daga Malam Habib Mai Nasara shugaban kwalejin aikin noma da lafiyar dabbobi a Bakura jihar Zamfara yace yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iyalansa kamar wato mamar Hafiz da mamar Amira da Hafiz da Kamal da Afan da Fatima Amira da kuma Ramlan da kuma yayansa sai kuma gaisuwa zuwa ga Sani Taylor Nasarawa Burkunu da kuma abokinsa da kuma Murtala Chief Taylor Nasarawa Burkunu da fatar duk suna cikin koshin lafiya to sai kuma gaisuwa a bari huce ta fito daga Alhaji Lukman Abbas shugaban kamfanin Lux Spring Water a birnin Kumasi yace yana gaida Baba Karami Abbas da Madam Lawan Abbas da Umar Abbas sai kuma Suleiman Tsoho Salga da matansa Sayyida Zina Maikacin Zuriya FM da kuma Hajiya Zubaida na gidan BBC sai kuma ƴar uwarsa Hajiya Anti kanwan sarkin Katoshi da kuma ma'aikata na Lux Spring Water baki daya akwai gaisuwar a bari huce ta fito daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar yace yana gaida babawo mai aduwa da babaye mai shayi Kazawai da Ibrahim Manzozo Kazawai da Alhaji Ali Kazawai sai kuma Alhaji Ado Abdu Madu Kazawai da kuma Mansar Abdu Taylor Kazawai da daukacin ma'aikatan VOA Hausa sai kuma gaisuwa da ta fito daga Usman Abdu Mali Butti jihar Jifa a jamhuriyar Niger yace assalamu alaikum VOA Hausa filin a bari huce da Allah ku isa mun da sakon gaisuwa kamar haka gaisuwa zuwa ga Ibrahim SD Kusfa Zaria da Nazifi Ibrahim Sakkwato sai Abdulkadir Aliyu Maida da Haruna S Fulani Kwara da Sanusi yayan Ummul Khaili dan Mali da Alhaji Umar Jahar Bifa da Mustafa Abdul Butti da Rahman Abdul Butti da Gabto Abdul Butti sai kuma Sha'ibu Usman Alish Butti da Suleiman Mai Akwai Butti da Isa Gera Haruwanka Abuti da daukacin ma'aikatan sashen Hausa baki daya da fatan kowa ya waye gari lafiya
to amin kuma amin shi
kuma amariya
da kake ji fa dan dano ne ake ba ku ainihin shirin waka ce da zamu buga shirin kallabi shiri na musamman na matan nan da muka fara mako da ya shige wannan agoba ne zai zamu gabatar da shiri na bito ita ce kallabi a wannan shiri
ta wannan mako ba wani ya
yawa ita ce kallabin da ta bakwanci shirin kallabi
na
kallabin mawaƙiya da ta bakwanci shirin kallabi na wannan makon to gobe idan Allah ya nuna mu da karfe 9:30 na yamma agogon Najeriya za mu gabatar da ƙarin waƙoƙinta da kuma dogon hirar da aka yi da ita a wannan shirin kamar yadda zaka ji dan tsunkulan wannan hira
sunana Rashida Rashida da yanzu wani ana muna yake Rashida Alfahar mawaka ina nan a Zandar nake kuma aiki na ina harkar waka 2010 na fara waka
kaga ka kike fara waka
to waka ni dai akwai wani da ake ce mishi Haske M Muhammad Kalani sunan shi Haske M ake ce mishi kullum ina ganin shi a tele da wata ƴar uwa ta yalla sunan ta tana zuwa wurin shi nace ina ganin ku a tele kuna zuwa kuna harka waka nace a wurin wannan naku nake sai in je in gani nace abin da yana burge ni takai ni haka dai ina zuwa dai ina leka ba su san ma tahiyata ke da inda Allah dai yace zaka ci abinci sai kai a hankali wata rai ce ke ba kuwa biki zan waki waka nace waka iyawa ne yace haka nan ma zo a gwada ai kowa da yake koyo ki zo ki waka sai nayi wata ya gwada mini wani kidi in yi waka sama sai nayi eh me suna kamar matso ka ga taku na Rashida wanda waka ita ce na fara yi
kenan dai ka waka soyayya
da ita na yi fara har suka so su sa mini Rashida taku kamar Rashida taku ce to yanzu dai da na koma waka siyasa ina bar wannan sunan na harka waka wai sunan waka da aka sa mini na soyayya sai na koma Rashida Alfahar waka
to kuma daga nan waso kuma sai yaya akai halkin waka so ban tabi ke nan ba maka bare da muka ce sai a biyo mu a shirin kallabi
akwai abin saurari kwarai a radar
na da a biyo mu a shirin kallabi gobe domin jin cikakke wannan hira ta wannan mutattar mawaƙiya a jamhuriyar Niger kamar yadda muka sanar a cikin tallace-tallacen mu kowace mace tana iya shigowa wannan shirin idan ana da sha'awar shiga za a iya aiko da sako a sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma a tuntubi wakilan mu a duk inda suke
a fadin
duniya duka haka
to baba yau amma tunda na fito da Najeriya ne nake
baki kawo manyan tsarafin Najeriya ba
yauwa na gaba yito mamban da Nasira da Malika sai na kai karar su wurin na gwamma a wannan shirin
to
ai na sha dariya
kai
na ga santin alasan bana ai dan kenkeren nan ba san bala'in
kike ya yi
alasan bala an kasan wannan inda ake tattara sakamakon zabe na shugaban kasar nan wani wuri ne da ake killace shi yawa ka san dai a Najeriya wurare a Afirka baki ɗaya dai zaka iya samun in aka dan kewaya wurare zaka cin karo da wuraren cin abinci ko
dai
masu sayarwa gefen hanya wani abin da zaka to shi wannan ɗakin inda aka yi shi an killace shi tafiya ce mi kakka kafin ka je ka ga wani mai faida wani abu
sai kai nisa
sabida da haka idan ka shigo komai yin wanda kake ji dole ka hakura
oyo Allah na
an dai ce zan ce na gwamma zan ce an ce an bada aikin abinci domin amma dai ni gaskiya ban ga abincin nan da ido na ba dan na ji labarin cewa inda ake sai kai dogon layi zaka iya kaiwa ma a ce abincin ya kare saboda haka ko so dai ban kwatanta ba kuma kwatanta zuwa ba
ba ki da hakurin wannan
ba ni da hakurin in je ya kai
ki bi layi kuma a ce ya kare
in ce in koki da kai kawai ba ni da gayan tuwon da zan shaki kai jirmiya
ne ki ci tuwon mu ki da kai jirmiya
yo kai alasan nan ba fulata ne kan ga dai do wani to da dan ya tsara mu burodin shi
burodi da kwai ko da me iko Allah
nace to ina ko san in ni tambara da zaka ba to shi aka tashi ranar farko sai Yusuf Mamman ka san Yusuf Mamman wakilinmu a jamhuriyar Nijar kowane lokaci yana zuwa zaben Najeriya kuma idan ya zo mu tare muke wuri ɗaya muke aiki shi ke nan sai suka shirya da Adamu Nasiru da Malika ya je da kusi tunda na gaya maka wurin ba a bari motoci su fita sai kana da takardar izini saboda haka tunda motoci ba sa yawo shi kuma bakon gari sai suka shirya da Nasiru zai rika dauko su za su rika tafiya tare da Nasiru ya je ya dauko su to da Nasiru Yusuf Mamman ya shirya ya jira Nasiru bai fito ba sai da ganin kowa to da ganin kowa yana ƙasa
sai
da ka ban kowa an musu duka ko kuma me muku ku so tun da wuri da ya kamata mun yi kaza Nasiru yace ai menene ko menene message wuce dai ba sai yace a tambayi
malam
sai da zaka ya maka shi yana ga ya dauki lauya sai da na gaya maka wannan lokacin da muka tawo mun bakara shi kenan kai Nasiru da Malika da ka dauki lauya ya kare ka
lauya ya ji aiki
a lauya ya bani
So ya ga daki an rubuta ba haya ya ita baya abin nan sai aka ce a ai wurin zagawa ne
eh
yace abin da yace wurin zagawa ne da yace wurin yace wurin zagawa bai san cewa a ce wurin ba haya nan ma dakin kudi ake biya ba
iko Allah
yake na shi da tsoho ya tafi ban daki ya je fitsari ya fitsari kawai yana fitowa sai ga wani a bakin a zaune ya wuce mutumin ma a bakin zaune a wurin shi bai san cewa wai wannan wanda yake zaune nan
eh zaman karfan kudi yake ba
eh a sai karfan kudi yake kafin ka shiga
eh
ya shiga ya kalle baba ya je ya fitsari ya fito da ya fito sai ya ce ma baban eh baba baka bada kudi ba yace kudin me yace fitsari ne nake gadar yace ai baka bada kudin fitsarin ba baba so wai dubiyalo ya kalli daki ya dubiyalo ya kalli daki tunda ya dan yi karatu ya ga an rubuta ba haya ga kuma wanda yana tambayar shi kudi ya tambayi yaro yace yaro ka iya karatu yaro yace miki ya iya karatu ne aka rubuta ne a wannan wurin yace ya ga abu ne yace ba haya aka rubuta sai yace to wannan kudi yake tambayar shi ya biya nan ba ga ma kudi ya ake yaro yace miki wai biya ake yace nawa yace wai naira biyar ake biya to sai yaro yace miki to ai ba ma fitsari yayi ba hadda abin da ya fi fitsari nauyi nan zai biya
yayi babban kenan
amma ni abin da ya kai shi fitsari ne to tsoho ya riga yayi amfani da gurin ba haya kuma an riga an rubuta ba haya din kai ne yaro ya zaka da tsoho inda da shi tsoho shi ma an aka ce an akwai da kun rubuta a wurin ba haya kuma me yasa kuke karban kudin haya
Shirin na zo ranku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuma sauraron ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawu lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya.